والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أصول الفقه. وأنا اللي تافينا أصول الفقه ما لم يجن قد أوكس كربوتا من سبو دا سسوك والآلبي حنيا ko hanyoyin da za su koyi ilimin usulul fiqh. Wadannan malamai su ne Dr. Ahmad bin Ali Sayyidul Baramik al-Mubarak, Dr. Abdullah bin Abdullah da Dr. Abdullah Abdul Muhsin rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Yau za mu tashi darasi na uku, haka ne, istimdadu ta ina usulul fiqh yake fitowa, ta ina yake samun abubuwan da zai yi aiki da su, ko ta ina za a yi aiki da shi, a ina za a yi aiki da shi, akan me da me da me da me. Ya samiddu ilmu usulul fiqh mabahisahu min thalathati ulumi. Ilimin usulul fiqh wato yana samo wuraren da yake bincike a kansu ne daga ilmomi guda uku. Na farko akwai ilmu tauhid, to kusan wannan yana da nauyi saboda ba a cika karambani a wannan bangare ba, amma akwai ilmu tauhid. Wazalika, dalilin hakan kuwa shine litawaqqufi shar'iyyatil adilla ala ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, saboda tsayuwan wato samun dalilai na shari'a a bisa sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Don akwai wani wanda zai zo ya ce sai ka kawo masa ayoyin Qur'ani waɗanda suke gwada samuwar Allah da kadaitakansa da ikonsa da tasarrufinsa da kaza da kaza da kaza. Wa ma'rifatu sidqi rasuli sallallahu alaihi wa sallam, da kuma sanin gaskiyar manzon Allah. Nan ma akwai ayoyin da zaka kawo tun da dama madogara Qur'ani ne ko hadisi da sauransu. Fi ma jaa bihi ar-rabbi, da gaskiyar annabi dangane da abin da yazo da shi daga wajen ubangijinsa. Wa hadhani al-amrani, kun ga wadannan al'amura guda biyu, la budda min ma'rifatihima, dole mutun ya sani. Wa taslimu bihima, dole mutun ya mika wuya. قبل البحث في الأدلة الصادرة عن الله تعالى tun kafin ma yi bincike dangane da dalilan da suka fito daga wajen Allah na Al-Qur'ani wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma ainihin manzonsa. Ba ma wadansu malamai ba sa sa wannan a ciki, saboda me? Saboda shi ba dogon bincike a cikin sa. Eh, in an fala an fala kawai shikenan. Duk abin da ya shafi tauhidi da aqida, saboda in ka ce za ka yi bincike akwai abinda suke almugayyabat ne, haka kuwa abubuwa na gaibi abubuwan rikici ne. Ana baka labarin Allah ya yi kaza da kaza da kaza a zamanin can baya, wanda an ce ka faɗi shekarun kai karan kanka baka san shekarun ba. Allah zai yi kaza da kaza da kaza kafin tashin duniya, ka zo ka ce bari ka yi bincike yaya abin zai kasance, kaga ba zai yi ba. Duk abin da ya shafi gonan Allah to fa abu ne mai wuyan al'amari, kawai ka mika wuya. Amma a cikin Qur'ani zaka samu dalili, akwai wani labarin ma Qur'ani ne zai bayar ya ce kaza. To waɗansu abubuwa kuma za su faru a gabansu so suna gani. Yanzu kamar misalin abinda Allah ta'ala ya ce, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. A lokacin da Sayyidina Abubakar ya yi yarjejeniya da su waɗannan mutane, ai sun yi maganar shekara hudu ko shekara biyar ne, tsakanin yaƙin da ke tsakanin Rumawa da Farisawa. Farisawa sun fi ƙarfi, suna da makamai masu yawa. Saboda haka an san cewa ana gwabzawa da Rumawa za a ci nasara a kansu. to shine Allah ta'ala ya bada labarin cewa Farisawa za su ci nasara akan Rumawa, amma bayan wasu shekaru kuma Rumawan za su zo su ci nasara akan Farisawa, sai kafirai suka ce ba zai yi ba saboda ƙarfin Farisawa a lokacin, suka ce ba zai yi ba. Shine Abubakar bin Abi Quhafa ya yi yarjejeniya da su, aka sa jinga shekara hudu ko shekara biyar, sai Annabi ya ce masa ka je a ƙara kuɗin da aka sa a ƙara shekaru, saboda Allah ya ce fi bid'i sinin daga shekara ɗaya biyu zuwa shekara tara ne, shekaru goma, amma cikin shekara tara sai aka samu juyin gwamnati ko kuma aka samu juyin abin. Ruma wanda aka rinjayar aka wulakanta su, sai gashi sun sake gwabzawa bayan shekara tara suka yi kace-kace da Farisawa, abinda suka rage a ƙasan kaɗan ne kawai shine har yau. To kaga wannan da ya faru, waɗanda suke da rai sun gani, domin wanda duk bai mutu ba cikin shekaru tara ya ga abinda ya faru. To shi yasa wani lokaci abubuwan da suka shafi tauhidi da aqida suka shafi ɓangaren Allah subhanahu wa ta'ala, wannan babu no research, kuma area ne da za ka yi wani abin nan ba. Amma ga shi an kawo shi a nan. Na biyu, ilimin lugha al-arabiyya, sai ilimin lugha al-arabci, wa zalika li anna al-kitaba wa sunna, saboda Qur'ani da hadisi ja'a bi lugha arabiyya, sun zo da lugha al-arabci ne. Saboda haka fala turafu dalalatuhuma ala al-ahkami illa bi ma'rifati lughati al-arabiyya, ba za a iya gane dalilansu ba sai idan an san lughar larabci. Saboda haka sai ka bambanta tsakanin haza da hazani, ko hadihi da hatani. Kaga haza da hadihi, in an zuwan ce haza, wannan namiji ne ko mace? Eh? Mai hankali ko yaro ƙarami? Mai hankali, to yaro ƙarami kuma mai za ka ce masa? Sai in ka ce haza mai hankali ne, wanda bai da hankali fa, ko yaro ƙarami. Hadihi mace, haka ne? To, mace ma babba ko ƙarama? Wannan na kawo wani kwamon misali ne mai ɗan sauki, saboda in an ce haza wannan zai ce ai wannan kenan, to wannan wanne? Da aka ce haza khalqullah, wannan halittar Allah ce, mece ce? Wace halitta ce? Abinda aka ambata kafin wannan aya, to me ake so a gane haza, tunda guda ɗaya ne. Alhali akwai haɗin gambeza. To yawan wato karanta larabci da fahimtar ka ga larabci shi zai sa ana faɗin sadara, in ka karanta za ka iya gane hukuncin abinda ake nufi cikin sauki. Amma in baka fahimci larabcin ba, to za ka iya shiga rudani, ko sai ka fassara ka ce kaza, sai a maka wata tambayin da ba za ka iya bada amsa ba. Bala ya tsati ul-usuli, mai yadda yake da ilimin usulul fiqh ba zai samu dama ba an yi arifa ya san ma ya ridu li tilka al-adilla, abinda yake bijirowa ga waɗannan dalilai min umumin wa khususin, na abinda ya shafi game da keɓe wa itlaqin wa taqayyidin, da ainihin sake da ɗaure, wa nutqin wa fahmin, da abinda yake furuci da fahimta wa gairiha da sauransu, illa idza arafa tilka al-mabahith fi ilmin lughati al-arabiyya, sai idan ya san waɗannan wato matsaloli a cikin ilimin larabci. To amma abinda zai baka mamaki, ko da larabcin ana karanta abin nan din ba ya shiga ɓangaren, ko da larabcin ana karanta usulul fiqh ba ya shiga ɓangaren larabcin, saboda zai sake mayar da kai cikin fiqhu abin nan kai nahwu da sarfu da balaga, zai mayar da kai cikin waɗannan. ko usulul fiqh na khallaf idan ka dauko za ga yayi ya kai shafi 25 haka kusan 30 yana bayani akan kalmomi na lugha ga yadda za a yi amfani da su in ka zo ka ce ina ya kamata kai amfani da tilmizun ina ya kamata yayi amfani da talibun na gani akwai bambanci kamar yadda za a ce maka gulamun a ce sabiyun a ce waladun haka za a samu kalmomi kamar guda biyar to kowace guda daya idan aka yi amfani da ita me ake nufi to kaga sai ka hada nahwu duk da kasancewa ba nahwu ne kai tsaye ba sai ka sarfu shi ma ba sarfu ne kai tsaye ba yafi karfi da balaga balaga tana da abin nan sannan sai ilimi na fiqhul lugha na'am to don haka ilimin usulul fiqh yana amfani da yawa ilimin lugha larabci to na gaba wanda shine kowa yafi sani alakamu shar'iyya hukunci hukunci na shari'a wa zalika anna ilma usulul fiqh saboda ilimin usulul fiqh yabhasu fi adillati al-akami shar'iyya yana bincike ne dangane da dalilai na hukunci hukuncin shari'a wala budda min ma'rifati shay'in min al-akami shar'iyya dole sai ka san hukunci hukuncin shari'a kamar yanzu mutum yayi sata menene hukuncin barawo da yayi sata zaka ce za a yanke hannunsa ne to sai ya saci abinda bai kai rubu dinar ba ko kuma shi ya gani a hanya ne ya dauka kaga tsintuwa kenan amma sai ya boye to dole duk wanda zai yi amfani da ka'idodi na usulul fiqh sai yana da ilimi na hukunci hukuncin shari'a don bai da ilimi na hukunci hukuncin shari'a wato koda na farko farko to kwa ba za a yi shi yasa akwai bambanci tsakanin ilimin fiqh da ilimin usul mafiya yawa mutanen mu anan malaman mu sun karanta littafin fiqh ne kawai amma ka tambayi malami ya karanta ba cikin kawaidi ko ahalari ya kawo maka ayan Qur'ani ko hadisi da zai kare wannan zai ka samu shi bai je wannan waje ba daga baya sai aka samu fiqh sunna na Muhammad Sayyid Sabiq fiqh sunna sai ya fara yana tafiya tare da in ya kawo matsalan fiqh sai ya kawo dalili cikin Qur'ani ko hadisi saboda haka tsarin makarantunmu na zamani na addini sai aka mayar da su karkashin wannan to da bincike sai aka gane ashe masabar malikiyyan ma da ake karanta ahalari da kawaidi da sauransu su ma in ka ci gaba ka bi layi baka sake ba akwai littafan da suke ambaton dalilai idan sun kawo magana za su ambaci dalili to amma saboda muna takaitawa ne a hanya musamman mutum ya je ya karanta risala shikenan a unguwansu ko a yankinsu ya zama malami kaga ba zai matsa gaba ba to hatta littafan da suke gaba da risala ma babu dalilai a cikinsu kamar irshadu salik ila ashrafil masalik da muktasar khalil duk waɗannan za su faɗi hukunci ne kawai amma littafan ibn abdul bar da abdul qahir al-bagdadi waɗanda suke manya-manyan masabar malikiya malamai ne na masabar malikiya su sukan kawo littafi su kawo dalili abinda ya zo musu za su ambata musamman ibn abdul bar a cikin littafansa to za ga wani ma bai karanta muwatta malik ba balle ya san sharhohin muwatta malik wanda ibn abdul bar ya rubuta da al-istiskar da kuma at-tamhid duk manya-manyan littafai guda biyu ya rubuta duk aiki ya yi wa littafin muwatta malik ina fata an gane to saboda haka akwai bambanci tsakanin fiqh da usulul fiqh shi mai fiqh ya karanta ahalari da ashmawi idan a cikin sallah qabliya ta same ka ga abin da za a yi za ka yi ko ba'diyya ga yadda za ka yi amma ya kawo maka hadisin qabliya da ba'diyya mai yiwuwa bai sani ba ko ba zai iya ba saboda bai je ya karanta ba bai bi wannan layi ba to kaga kenan ashe usulul fiqh yana buƙatan sai idan ka dan san fiqh yawa shi ba zai yi kafara sanin sa kafin fiqh ba zai yi ba sai ka sha wahala don haka wannan yana gwada wanda yake da zurfin ilimin fiqh to shi zai fi fahimtan usulul fiqh musamman idan yana da larabci yana da zurfi a cikin larabci na'am li'anna al-maqsuda domin abinda ake nufi shine wato isbatul hukumi shari'a tabbatar da hukuncin shari'a fil mas'ala aw nafihu an hako korewa saboda haka mutumin da yaje ya sata ka dubi sharuɗan da malaman fiqh suka ambata ya tabbata to sai ka ce as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba naqalan min Allah ka gani faqta'u aydiyahuma already in ka je littafin fiqh su riga sun yi bayani kai dai naka kawo dalili ne ina suka yi sabani ina suka yi ittifaki to duk kana zuwa faqta'u aydiyahuma anan zaka iya dogon bayani ka fayyace amma sai ka koma littafin fiqh an ce kaza akwai dalili abu kaza babu dalili tunda da aka ce faqta'u aydiyahuma sai wani yace a to ai ana iya yanke kafa ma ana iya yanke kafa aka ce masa dalili yace ai Allah yace as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma kai kuma da guntun larabcin ka sai kace ai aydiyahuma hannaye ne ba kafafuwa ba akramakallahu ina aka samu wannan yace a to in baye da hannaye je ya sata da kafa shikenan babu hannaye sai a yanke kafa guda daya shine faqta'u aydiyahuma misali to kaga kofa ya dan yi kwana amma da da farko bai fadi haka ba wannan shi zai gwada maka qur'ani ya ce faqta'u aydiyahuma amma in babu aydiyahuma to shikenan sai a yanke kafa ko bulala za a masa wannan kuma sai an koma cikin hadisi saboda haka malamin usul shi zai fayyace misali kenan na kawo na'am wa bizalika yastati'u al-usuli wannan yana gwada mai ilimin usul zai samu dama ko da ilimi na hukunce-hukunce shari'a ne zai samu dama an yi dribal amsila ya buga misalai min waqi' al-fiqh na fiqhun da yake auke alama ya fasuhu min masail usuliyya a bisa abin da yake bincike a kansa na matsalolin fiqh yanzu misali akwai okay wani maganin mura idan mutum ya sha da yawa yana bugar da shi sai aka kawo maganin aka ce to malam me ya hukuncin wannan idan mutum ya sha da yawa yana bugar da shi saboda haka wani ya shiga cikin damuwa yana son ya yi bacci yana son tunaninsa ya koma kan wani abu daban kawai da ya ɗauki kwalban maganin mura kawai sai ya kwankwale shi gaba ɗaya ya yi layi ya yi layi can sai ya faɗi ya yi baccinsa sai in hezba suka kama shi ana aiwatar da shari'a to ya za a yi to kaga idan baka da fahimtar usulul fiqh sai ka ce maganin murar na akwai a zamanin annabi aka ce babu a sautin da babu a zamanin annabi shi kenan ai kun ɗauka giya ne to ba giya ba ne ai giya ana yi da dabino ne da inabi da dabino ne da inabi wannan aka jika ya kwana biyu ya yi tsami ko aka tafasa shi ya tafasa ya ƙone shi yake bugarwa saboda haka hizba da Allah kun yi karambani ku je ku sake shi to mutane za su kauce ma ainihin giyar kuma in ka je kasuwa kana neman kwalabe na maganin mura ba za ka samu ba saboda mutane za su koma kan wannan kwarai da gaske in dai har za ka sha abu ya bugar da kai shikenan kaga wannan ya bada fatawan cewa duk abin da aka yi shi komai bugarwan da yake yi in dai ba daga dabino ko inabi ba ne ba giya ba ne saboda haka ba za a kama mutum da laifi ba to kuskure ne dole sai an faɗaɗa bincike saboda haka sai ka san abin da yake faruwa a zamaninka sai ka haɗa da wancan shi yasa malamin usul wayayye ne baba gidaje bane nun ba haka ba za a yi kwa ba sai alaka baina ilmi usulul fiqh wa ilmil fiqh alaka tsakanin ilmin usulul fiqh da ilmin fiqh already mun ga mun yi bayani amma bari mu da fitarwa alaka bainahuma alaqatu al-asli alaka tsakanin su alakan asali ne bima yan bani alaihi min far'in aw furu da abin da yake ginuwa a kansa na reshe ko rasuna saboda haka in ka samu bishiya akwai rasunan bishiya sannan akwai tushe haka ne tushen ma yana da tsayuwa don babu tsayuwa bishiya faduwa za ta yi saboda haka tushe wannan main itace na bishiya yana da alaka da tsayuwa sannan sai rasuna kuma da suke daban-daban da kanana da manya waɗanda suke kunshe da ganyayyaki da yayin itace saboda haka fazillu zalikal aslu huwal mutawa kaga asali din nan shine mai tattarawa alladhi taduru fi falqihi alfuru'ul fiqhiyya wanda yake kewayawa a sansanin sa ilimin furu na fiqhu saboda haka usulul fiqh da fiqhu yadda ka san bishiya ce da ainihin tushenta da kuma rassanta ilimin usulul fiqh shine tushe yawa rassuna kuma da ganyayyaki shine asalin ilimin fiqh amma kaga wani abin mamaki daga sama zaka abin nan zaka faro sannan ka sauko sai dai ya zaka yi ka hau lokacin da zaka hau ba zaka sani ba eh dalilin da yasa zaka ga wajen karantarwa in aka fara karantar da yaro alihun ba'un ya fara hada bakake me yake fara koya masa in ya Qur'ani za fara koya masa surorin kasa ka gani ya saba wani zai sauke Qur'ani wani zai haddace Qur'ani daga baya kuma sai a shigo masa da me da hadisai sai a ce fa akwai hadisan annabi saboda haka ya fara karanta al-arba'una an-nawawiyya al-arba'una kumiyatu hadis ko sab'una hadisan idan ya fara karantawa an ci gaba sai a zo a ce masa ga kaza to lokacin da yake hawan wannan bishiya zai ratsa zai karanta Qur'ani ko ma ya haddace Qur'anin zai karanta hadisai ya ma haddace hadisan amma asalin muhimmancin su da matsayin su da yadda za a kafa hujja da su bai sani ba sai ya haura sama yayi wannan reshe ya hal abubuwa da yawa sai ya ce to saki duba kasa to kaga in bai manta da haddinsa na Qur'ani ba bai manta da haddinsa na hadisai ba za su taimake shi ina fata an gane wannan shine wala takhruju anhu bihalin min al-ahwal duk yadda akai ba sa fita daga nan duk yadda akai wa usulul fiqh kama huwa ma'lum saboda haka usulul fiqh kamar yadda yake sananne menene tushen sa alkitabu alqur'ani wa sunnatu da hadisan annabi wal ijma' da ijma'in malamai wal qiyas da qiyasin mujtahidi saboda ijma'i na malamai ne da yawa amma qiyasi na malami guda ɗaya ne wanda ya rasa takwaransa ko ya rasa takwarorinsa to zai yi ittihadi zai yi amfani da alkaluman ilimin da Allah ya baki sai yi ittihadi kamar yadda muka buga misali wan an kawo wani ruwa wanda duk wanda ya kwankwada zai sa shi maye amma ko ba daga dabino ne aka yi ba ba daga inabi aka yi ba kamar yadda aka sani a da ko kuma ba daga dawa aka yi ba burkutu kenan kai ka san ana burkutu daga dawa ne to sai ga wani burkutun shi ba daga dawa bane eh to kaga idan babu malamai shi zai zauna yayin bincike ya ce kai sai ya gano asalin wannan abu to karshe zai samu hadisin annabi da yace duk abin da ya sanya maye giya ne kuma giya haramu ne to kaga binciken sa a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tabbatar masa da haka wannan shine kiyasi
to tabaru hiyal adilla wadannan sune ake lura sune dalilai allati tukhadhu minha akamu almasail alfiqhiyya mubashara wanda ake samu hukuncin matsalolin fiqhu kai tsaye aw qawaid usuliyya ko a samu kaidodi na usul istukhrijat minha wanda aka fitar da gare su li yutaffiqaha alfaqihu domin malamin fiqhu ya tabbatar da su ala maladai min adilla juz'iyya a bisa abin da ke gaban sa na dalilai daidaiku akwai ka'ida usuliyya akwai ka'ida fiqhiyya wa ka'ida usuliyya kun ga ita ce tushe ka'ida fiqhiyya kuma na ilimin fiqhu reshe ne na'am mu'tiyan almasail alfiqhiyya waɗannan ka'idodin da waɗannan masdarai za su bayar da almasail alfiqhiyya matsalolin fiqhu wal hukuma shar'i hukunci na shari'a almustasqa min tilka aladilla alijmaliyya wal qawaid alusuliyya waɗanda aka samo su daga waɗannan dalilai dunkulallo shine qur'ani hadisi to haka kawai zaka zo ka fassara qur'ani babu ka'idodi idan baka san nahwu da sarfu da balaga ba ya zaka ka fassara qur'ani yadda ya dace balle hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ba zai yi ba amma ahlali da ashmawi in an koya maka fassara awwalu ma yajibu farkon abin da yake wajaba alal mukallaf abisa baligi tasihu imanihi inganta imanin sa haka zaka haddace tun baka ganewa har ka zo kana fahimta domin lokacin da aka koyar da mu gawaidi kawai hadda muke yi da ahlali amma mu ba mu san ina ma aka dosa ba sai daga baya saboda an faɗa maka kalma ɗaya ko biyu za a faɗa maka fassara in ka haddace sai kai ta maimaitawa to lokacin da ka girma kana da hankali inda za ka iya tunawa sai ka ji ashe abin ma mai sauƙi ne amma da lokacin da aka koya maka baka gane ba saboda shekarunka ba su kai ba amma ka ga fassarar Qur'ani dole sai kana da waɗannan alƙaluma duk da kasancewa Qur'ani yana da wani abu guda idan yau da gobe kana yin sa kana ta yi to zaka ji waɗansu fassarorin zaka rinka ji tunaninka yana baka fassaran kaza ne kwarai da gaske shi yasa zaka samu gardawa da yawa suna kokarin attempting din fassara Qur'ani amma problem din shine duk wanda saboda yawan karantawa yawan maimaita alƙur'ani yasa ya haddace shi yake fassara shi baya da nahwu da balaga to zai yi barna yasa zai zo ya ce kutil al-kharrasuna an tsine wa masu tsaida karat an tsine wa masu tsaida karat to an ka zo da waɗansu dalilai za su daɗa ƙarfafawa kutil al-kharrasuna kharrasuna masu abin nan karat kenan saboda shi kai zai haka tunaninsa ya bashi to an ka zo ka ce masa don Allah akramaka Allah yanzu mai laifin mai sai da karas kuma mai laifin karas din nan to ka gani to kaga akwai jahilci yasa in ka saba da wani abu Allah ya hore maka shi akwai waɗansu abubuwa da Allah bai hore maka ba to kai ta kazanzan don kar ka je kai barna za ka samu wani lokaci gardawa da menene ma da masu tafsirinsu in ba su suka yi ba za su yadda ba kuma mai tafsirin wallahi ka sashi ya hada jumla lafiyayya yaro ya tafi makaranta ba zai iya ba amma kuma Allah ya hore masa Qur'anin kwacewa sai dai bai iya nahwu ba bai iya sarfu ba kuma wani sai ka samu abinda ya karanta kawaidi kawai ya karanta bai san ahlali ba balle iziya balle risala kuma shi zai yi bayanin yadda ake bada zakka shi zai yi bayanin yadda za a raba gado haba Modibo to ai kaga akwai sauran abubuwa da yawa al-adilla al-ijmaliyya akramakallahu waɗannan dalilai na al-ijmaliyya da al-qawaid al-usuliyya su ne tushen da ake kiransu science of jurisprudence saboda haka daga nan ne ake samun al-masail al-fiqhiyya al-adilla al-fiqhiyya al-masail al-fiqhiyya sai su fito amma daga ina Qur'ani hadisi ijma'i kiyasi waɗannan su ne men. Idan kuma ka ci gaba za ka samu al-masalihul mursala da saddu zari'a da al-istishabu da shar'u man qablana da amalu sahabi aw qawlu sahabi wa amalu ahli al-madina wal urfu, sannan kuma akwai ma inda za a fada akan ainihin at-tarje. Eh, saboda me za a samu dalilai guda biyu? To ina za ka yi tarjihi ko kuma za ka samu at-tawakkuf, at-tawakkuf, at-tarjih wa at-tawakkuf? Haka dai duk waɗannan suna daga cikin dalilai. Sai kawaid usuliyya, su ma wanda malamai suka zayyana su saboda dogon nazari. To wannan shi ne. Sai tambayoyi na abin da makaranta a can baya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la udwana illa ala zalimin.